da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani Sarauniya da kuma Niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cukan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa
Usman Ahmed Kabara
tare da ni Hafsat Maina Muhammad
to kamar yadda muka saba magana akan ilimi duk ranar talata yau ma uku ga watan Yulin shekarar 2018 ita zamu yi inda zamu yi magana akan ilimi kamar yadda aka saba musamman bangaren matasa masu zaman kashe wando
to shi ilimi yadda na faɗa dole ne sai an yi nazari an jaddada shi an gyara shi an miƙar da shi yadda duk wanda ka ilmantar da shi zaka ci moriyar sa kuma ka san cewa ga gwamnatin da aka miji ga kuma yadda shi ya zama domin a hanyar to shine yanzu matsalan da muke da shi muke samu yanzu a irin yaran da suke rita a jami'a da polytechnic da secondary school da primary ba ba su ingantaccen ilimi ba
to haka yake Professor Ibrahim Maina Wazir kenan babban lecturer a Jami'ar Maiduguri kuma zamu dawo da cikakken hirar da nayi da shi a cikin shirin Usman
to baya ga wannan kuma zamu karanto muku amsoshin tambayar da muka muka a shafin Facebook Twitter da ma Instagram
sai kuma wakilin mu a Kaduna Lawan Ikara ya karbo mana ko kuma in ce yayi tattaki ya karbo mana sako kan wannan batu daga gurin dan iya Usman
haka yake to yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka tambaye ku kuka kuma amsa mana wasu daga cikin tambayoyin amsoshin da kuka bayar su ne mun tambaye ku shin a ganin ku me yasa ake samun matasan da suka kammala karatun jami'o'i da kolejin kimiyya da fasaha amma kuma sai a same su suna zaman kashe wando
haka yake to sakon farko Usman ya fito a shafin na Facebook kenan ya fito daga Muhammad Bako Jadkori da Magaram yace salam yau da gobe ni ina ganin rashin rashin masana'antu ne cikin kasa yake kawo haka
sai kuma Ibrahim ya rubuta shi kaman da turanci yace sunan shi kenan Asisi Duguri Allah sana faɗa dai yace yau da gobe saboda matsayin cin hanci da rashawa ne ban yadda ƙasa ta Najeriya ba a daukar ma'aikata ba idan ka gama karatun ne sai ka biya kuɗi kafin a dauke ka aiki wato yana nufin cin hanci
na'am to fa sai kuma sakon Usaini Alhaji Alimai Gishiri Rijau yace yau da gobe hakan bai rasa nasaba da yadda matasa suka zama ba sa son aiki sai aiki mai tsoka ba haka ita ma gwamnati ta kasa tana da
ta kasa tada
masana'antu da suka durkushe sakamakon karancin wutar lantarki
to sai Mahmud yace ni a gani na wannan kawai rashin shugabanni na gari ne da kuma sai kana da hanya kafin ka samu shi aikin
haka yake sai kuma Abdul Wadud Aminu yace rashin kyakkyawan jagoranci da kuma raina karamar sana'a
sai Buba Maigoro Gashuwa yace matsalar daga matasan ne domin yawancin su suna kwadayi ne daga gwamnati da za a ce duk zurfin ilimin ka zaka nemi sana'a dan dogaro da kai to da abin yafi sai ka jira idan aikin gwamnatin ya samu shikenan idan kuma bai samu ba to dama ba zaman kashe wando kake yi ba
samma kan
yawa Allah ya samu dace matasan mu kuma su gane inji shi
amin amin sai kuma sakon Fatima Abdulsalam Dambam tace salam yau da gobe a gaskiya ba komai ke jawo matasa su kammala karatu babu aikin yi ba illa sakaci na gwamnati da fatan za su gyara
to amin sai Imam Yahaya Soja Uba Adamawa yace Salam yau da gobe ba komai ne ke kawo zaman kashe wando ga matasan da suka kammala jami'o'i ko kwalejojin kimiyya da fasaha ba illa rashin adalcin gwamnati.
To sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau yace muna da karancin watan guraren aiki a Najeriya a yayin da kuma muke da ninkin matasa da ke neman aiki domin zaka ji an ce ana neman ma'aikata 10 amma kuma waɗanda za su nemi aikin sai kaga sun fi 200. Ya kamata dai a fadada guraben aiki domin matasan mu su samu damar samun aiki wato su samu damar samun aikin kenan.
Haka.
Kuma a daina saka siyasa a ciki.
To sai kuma shi Muhammad dan Budam Shani yace yau da gobe ikon Allah. Eh to kawai kwadan banza ne suke yi ba na aikin office. Shine yasa suke zaman kashe wando har sai sun samu aikin gwamnati. Sun manta da cewa da rerafe yaro yakan tashi yau da gobe mu kwana lafiya.
To Allah ya sa. To shi kuma Dauda Musa ba rigima dan dume yace salam yau da gobe. Eh to a gaskiya za mu iya cewa idan dambu yayi yawa baya jin mai, amma duk da haka rashin adalcin shugabannin mu na taka rawa sosai wajen jefa matasa da suka gama jami'o'i wato irin cikin irin wannan halin.
To bari mu je Twitter kafin mu sallama inda takeice Mustafa Alkali 18 yace rashin adalci da hadamar shugabannin mu ne ke sa haka, wasu matasan kuma mutuwar zuciya ce ke sa su haka.
Kuma kakarinto sakon karshe
haka.
To Usman, yanzu kuma sai mu je ga hirar da nayi da Professor Ibrahim Maina Waziri, babban lecturer a Jami'ar Maiduguri dake jihar Borno. Mu ji ta bakin shi.
To bismillah.
Ni Professor Ibrahim Maina Waziri ina nan a Jami'ar Maiduguri, ainihin department na shine department of history, amma yanzu an ban agora na director na Center for Transference Studies, shine center na nazarin yanayin kasuwanci wanda aka yi da tsakanin mu yanayin na kudun Sahara da kuma yadda aka yi kasuwanci na daka zuwa Turawa daga nan zuwa Sahara har zuwa Afirka ta Gabas.
Na'am. To madalla, tunda kai malamin jami'a ne, akan yaye dalibai kowane shekara, daruruwan dalibai akan yaye.
To yanzu abin da zamu yi magana akai takeice shi wannan yana nuna mana yanayi ne wanda mu muka samu kanmu yanzu a nan Najeriya da kuma Afirka gabaki daya. A yadda na sani a kan yanayin yadda muka samu kanmu na rashin kyautatawa a yanayin ilimi. Shi ilimi daman ana so a yi shi da inganci kuma a kula sosai don shi ilimi ba abin da za ka yi yanzu sha yanzu magani yanzu ba. Ilimi dole sai ka yi nazarin yadda kake so ka ilimantar da mutum, kuma a ilimantar da mutum dole ka san wani irin ilimi kake so ka bashi, yaya kake so shi ya zama, meye kake so ya zama, ya kake so ya taimaka a kan shi da al'umma da jama'a. To mu sai muka tashi lokaci da ilimin da muka samu kafin zuwan mulkin mallaka, sai mulkin mallaka ya zo gurɓata mana shi. Na mulkin mallaka ma da muka samu bayan mun samu yanci, sai aka zo ana so a yi ta canji, aka ce yawan gyara shi ya ɓata idan biri. Sai zo ya zamana canjin muna yin shi akai-akai ba tare da mun yi nazari akan wani irin canji ne muke so mu yi a ilimi, me muke nema a canjin nan, ya muke so mutanen da muka ilimantar da su su yi amfani a kansu da al'umma ba. Kawai a yi ilimi, a ba da ilimi ta koya, gwamnati tana ga koyarwa a ba da ilimin ko ta yaya baya. Al'umma suka ga ilimin kawai kamar hanya ne na a rabu da yara, ba don a ilimantar da su ba. Su yaran ma ba a fahimtar da su amfanin ilimi a kansu da al'umma ba. To sai muka tashi lokaci ɗaya ya zamana kawai ana ba da ilimi aka karatse. To shi ilimi yadda na faɗa dole ne sai an yi nazari, an jaddada shi, an gyara shi, an miƙar da shi ta yadda duk wanda ka ilimantar da shi za ka ci moriyarsa, kuma ka san cewa ga gonitan da aka yi miki ga kuma yadda shi ya zama goni a hanyar. To shi ne yanzu matsalar da muke da shi, muke samu yanzu a irin yaran da suke rita a jami'a da polytechnic da secondary school da primary, ba a ba su ingantaccen ilimi ba.
To wannan laifin gwamnati ne ko kuma laifin malaman da suke koyar musu ne? Shin malaman ba su da wato kwarewar koyarwa ne ko kuma kaka abin yake?
Abun ya zama ruwan dare ne da mu duniya. Ba za mu ce gwamnati kawai ba. Ba za mu ce kuma malamai kawai ba. Dukkanmu akwai fannin da muka gaza. Gwamnati, babban gazawan gwamnati shine gwamnati ya kamata ta zama ne ita ce uwa a sha'anin al'umma. Duk abin da za a yi na al'umma, gwamnati ta samo mutane ingantattu wanda za su yi sai a tsara abin. Hadda malamin da za a kori, ya kamata a tsara su a samu malamai ingantattu. In an ɗauke su ma ingancin da ke da ke so ba, a sake ba su horo wanda za su inganta. Ana yi tunda haka ake yi. Za a ɗauki full teacher. Full teacher nan kafin ya wani lokaci a je a ce mishi to ya je ya samu grade 2. Grade 2 ɗin wani sai ya zauna sau biyu, wani sau ɗaya. Amma duk da haka za a yi insistence sai ya samu. Kafin ka ce ko bayan shekara ɗaya, biyu, uku zuwa biyar ya samu grade 2. Daga nan sai ana ci gaba, yana ta koyarwa kuma ana ƙara tura shi training. Me yasa yanzu ba za mu yi ba? Me yasa yanzu ba za mu ingantar da malamai ba? Me yasa ba za mu ingantar da makarantunmu ba? Me yasa ba za mu tsaya mu duba kanmu gaskiya a kanmu ga abin da muke ciki, ga yadda za mu yi mu gyara, daidai gurgudun ƙarfinmu ba ma yi. To shi yasa abin sai ya zo ya dagule, ya zama na kowa kawai kara zube, kowa sai ɗauki yaronsa da shi kanshi ya kai shi makaranta da yake bi shi ya bi. Shi ɗin ma ba fi ba ne ba, kawai zato ne ake yi haka ne. Ai ba Turanci ba ne ilimi, ba kuma sanin lissafi shi ne ilimi ba, ba kuma don yaro ya samu kredit biyar ko tara shi ne ilimi ba. A'a, ilimi fa shi ne ingantattuwa a sha'anin yaro da tunaninsa da rayuwarsa da kuma matsalarsa, yadda zai taimaka a kanshi da al'umma. Ilimi duk ya inganci wannan. Saboda haka, a sha'anin ilimi mu dole mu koma mu duba nazarin ilimi, me muke bukata a ilimi. Wannan duk mun watsar, tun da an kafa mana mun watsar, mun zo kara zube, wanda suke kula da ilimin ba ruwansu. Kawai su da cire kuɗi a yi abin da ake so kawai, ko abin ya tafi ko da yi a tafi haka. To ba zai yiwu ba, dole sai an tsaya an inganta. Saboda haka duka muna da laifi, da iyaye, da malamai, da ita gwamnati, duk muna da laifin mu. Mu koma mu duba mu ga abin da ya dace mu yi sai mu gyara.
To ina mafita ga ɗaliban da ake yayewa kuma ba su da aikin yi, ba su da sana'ar yi?
Ai, mafita ɗaya ne, a sake ba su horo, a sake nema musu hanyar aiki. Yanzu ba gwamnatin Buhari tana yi ba, NT da su ne, amma wannan in ana yin shi kamar ƙwarya-ƙwarya. Dole sai an zauna, an tsaya, an yi nazari, yaya za mu yi mu ceto kanmu daga wannan fitina na yara ba su da aiki sun gama karatu. Yaran ma karatun bai zaka su, ya jika su, sun goninta ba. Ya za mu samu musu goninta, ya za mu yi mu ƙara musu inganci, ya za mu yi mu saka su su san cewa su kansu za su zama na masu ilimi wanda za su yi ɗaukan aiki, ko kuma su yi aiki da kansu, ko kuma su ba al'umma wani irin ingancin abubuwan da al'umma za su ɗauke su a kan su ma masu ba da aiki ne. Wannan sai mun tsaya mun yi nazari, komai ilimi ne yanzu, zamani ne na ilimi. Ba zamani ba ne na ina so in yi, ba zamani ba ne na a'a haka za a yi, a'a. Ya kamata a bi hanyar da za a yi, amma sai an yi nazari, a samo masu ilimi su zauna, a yi magana da su, a fahimci abin da suke faɗa, a duba ya za mu yi saka wannan abin ya yi aiki. Sai a zauna a fara sakawa, kuma ana dubawa abin, ana samun abin da ya kamata, abin da ake so ko ba a samu, in ba a samu me yasa ba a samu, ya za a yi a inganta. Shi ne ilimi fa, ba wani abin dodorido ba ne.
To, Professor, akwai kuma ɗaliban da zaka ga cewa sun dage duk da ƙangin, duk da matsalolin da ake samu na rashin ingantacce ilimi a ƙasar yadda ka faɗa. Sai ka ga cewa su sun dage kuma sun samu daidai wa daida karatun da ya kamata su samu, kuma sun fahimta, kuma sun ci jarabawarsu salin alin tsakani da Allah. Amma saboda su ba ‘ya’yan wane ne ba ko ‘ya’yan wacce ba ne, sai ka ga idan suka fito babu aiki, watan in ba su san wani babba ba ko wani hamshaki ba a gwamnati, wani kusa a gwamnati ba, sai kaga ba duk daga aikin, amma ba za a ba su ba ko da sun cancanci su samu irin waɗannan ayyukan. Me za ka ce a kai?
To ai wannan duk wannan malama duk yana cikin matsalar da muke aikin ne babu
a ce gaba ɗaya Najeriya babu aiki a ce gaba ɗaya babu aiki
ba wai babu aiki gaba ki ne ba ba a samu aikin yadda zai isa yaran da suke kasa ba ko za ka ce mutum yanzu ma'aikaci ne babba yana cikin aiki ya bar ɗansa ya je ɗauko ɗan wani ba ba a yi haka saboda haka abu ɗaya wanda za mu yi a kanmu dole sai mun zauna mu ga cewa yaya gwamnati za ta yi ita gwamnati duk kafan da na gwamnati wanda ake so a ɗauki mutane kuma abi hanyar da za a ɗauki mutanen yadda ya inganta yadda dokan ƙasa ya faɗa a buɗa 'yan kasuwa da masu hali da su ne wanda su kuma sun tara dukiya sun aje shi ba sa komai gwamnati ta yi ƙoƙari ta yi magana da su to mu muna so ku buɗe hanyar ɗaukan yara aiki me kuke buƙata to gwamnati sai ta haɗa gwiwa da su kin gane ko to ta haka za a dinga dubawa ana ƙoƙari ana ingantawa ana ƙarawa kuma ana jin jawabi daga al'umma inda abun yake musu zafi sai ana gyarawa to ta haka ne za mu samu mu daidaita abu abubuwan ne an yi sake an tsaya abu ya gurɓace saboda haka dole sai a hankali za a bi a warwar bakin zaren a yi ƙoƙari kuma a yi adalci shi babban abun adalci da halin ya kamata to dole sai mun yi haka ba mu yi haka ba abubuwan da muke ciki din ba zai jiku yadda muke so ba ko fitina zai yi yawa yadda yanzu muke gani a ƙasar to dole sai an bi a yi adalci an bi mu haɗa kanmu mu san inda muka yi kuskure mu gyara mu san inda za mu gyara mu gyara mu san inda za mu nemi taimakon juna mu nema mu yi aiki mu yi shawara mu haɗa kanmu akwai inda za mu ji daɗi akwai inda ba za mu ji daɗi ba amma in dai zai ba mu maslaha mu ci gaba mu tafi kuma abu ɗaya wanda muna so ko ban ma so dukkan mu fa ƙasar nan namu ne ba wani bare saboda haka dole sai mun fahimta cewa ƙasar nan fa duka namu ne yau kai ne gobe ba kai ba in ka tsaya yau wai don kai kana cikin gwamnati ko kana cikin mulki kana abin da zuciyanka yake so gobe fa wani zai zo shi ma ya maka to amma yau in an tsaya ana ƙoƙarin daidaitawa ana ƙoƙarin gyarawa to kurakuren kuma ana ƙoƙarin rage shi to kaga abu sai ya dinga ƙaruwa sai ya dinga gyaruwa sai kuma ana buɗawa ana kawo al'umma kar a tsaya wai sai ɗan siyasa ɗan siyasar mu ɗaya ko kuma ƙabilar mu ɗaya addinin mu ɗaya duk wanda zai kawo shawara na gari kuma ya kawo aiki na gari da hanya na gari a shiga da shi duk wanda yake da matsala a tsaya a ji matsalarsa a nuna mishi fa ga abin da ake yi don a yi warware wannan matsalar kuma ana so sai shiga ciki shi ma a warware da shi sai na abu zai yi sauƙi to ina jin haka muka bi haka in Allah da za mu samu sauƙin abu.
To, wani kira za ka yi ga matasa da suke nan zaune kara zube?
Babban kiran da zan yi ga matasa shi ne su tsaya su duba kansu, me suke so su bantu a rayuwarsu da yau zuwa gobe. Don yau fa su matasa gobe za su zama iyaye ne. Saboda haka suna yin abun da su a daidai tunaninsu ya dace ko bai dace ba. In bai dace ba su canja su bi abin da ya dace. In ya dace su ƙara himma a kai don taimakawa kansu da taimakawa al'umma da ƙasansu kansu suke ba kowa ba kansu ɗauki kuma kamar matsala na yau shi ne matsala har abadan a'a su nemi duk hanyar da za su yi su ga cewa sun fita daga cikin matsalan da zai gurgudo yadda doka na ƙasa ya ba Najeriya muna da abubuwa da yawa da mutum zai iya yi su yi ƙoƙari su yi haƙuri da yadda suka samu kansu ɗan kaɗan mai albarka da suke neman su yi ta yi haƙuri da shi suna neman ƙaruwa a hanyarsu su bunƙasa. Allah sai ƙara albarka kuma sai shiga zuwa gaba su ne fa ake damawa da su. Ba amma sai da haƙuri da ci gaba da ƙoƙari da kuma ba da daraja a ƙasa da al'umma da dokan ƙasa da kuma sanin ya kamata. Don duk in ka shiga hanyar da bai dace ba to kaga kai za ka kwana ciki kaga ba haka ake so ba. To shi ne abin da zan faɗa matasa su yi haƙuri su ƙara himma su nemi ilimi su nemi sana'a. Su kuma yi haƙuri da iyayensu da 'yan'uwansu da ƙasansu. Su ɗauka ƙasar nasu ne kuma dole ne su inganta abubuwansu a ƙasansu. Saboda haka su ne da buƙa da naman abubuwan da za su yi su inganta rayuwarsu. Wani duk taimako zai musu sun ba su tsaya sun tashi sun yi haƙuri sun ba da himma sun ba da daraja a kansu da iyayensu da ƙasansu ba a gaba zai ci gaba ba.
Haka yake
Professor ke yayi bayani
dalla
to yanzu kuma sai mu je ga wakilinmu Baraka Bashir a Kano mu ji ra'ayoyin matasa da ta dan samu mana game da wannan batu.
Oi, shin me yasa matasa ba sa son aikin hannu sun gwamnati su samu aikin office?
To matasa kina nufin matasan arewa ko na Najeriya ko ne?
Eh, gaba ɗaya matasa. Musamman ƴan
arewa. Yawanci kin ga ƴan arewa gaskiya ba su tashi da sannin cewa wai ayi sana'ar hannu ba. Sun fi gane cewa kawai su in sun fita sun ga mutum da kuɗi yana shiga mota da AC yana wadaka su gani suke kawai yana kwance ya samu wani ba san meye ba kuma gashi mutanen mu da yawa da za su tsaya su je street din su sai da suka fara da karamin abu sannan suka samu babba
kenan kina nufin ƴan arewa ne ba sa sana'a
yawanci zaki je kudu zaki ga uwa ce za ta zauna tun haihuwarta na farko tana suya kosai a tana zuwa gona ta yi aiki ko tana wani sana'ar a haka za ta haifi yaro har yaron ya fara girma da wannan kudin sana'ar tata za ta sashi a makaranta yayin karatu kin ga in ya gama karatu ai ba zai kyamaci sana'ar hannu ba to amma arewa ba haka abin yake ba so kawai su suna ganin cewa wannan aikin wahala ne gwara kawai su je su samu inda suna zaune AC za ta dake su in wata ya su ji alert
me ra'ayinki na zaki ga matasa mafi yawa ba sa son aikin hannu sun gwamnati su samu aikin gwamnati idan sun kammala karatu
wanda kin ga yana son aikin gwamnati rago ne ai jarumi shi yake neman aikin sana'a
to me dalilin da matasan mu ba sa son aikin hannu
girman kai kin san akasarin mu sarkin dan talaka kai baka tara ba kana hangin dan mai kudi ya sa takalmi 100,000 ya han mota kai ku sai ka ci a shi ma sai nayi abin da yayi to kai shi fa uban sa ya tara kai ku ila Allah bai ba wa ubanka wannan arzikin ba
girman kai ne kenan kisa matasan
usule girman kai ne kawai ya fi son kin ga in yaje office awanni ne zai yi ko da salarin sa kadan ne zai ga dala shi anima ina aikin gwamnati wanda ba shi da komai.
Kamera an yi.
Ra'ayina akan wannan abin shine yawanci aikin hannu kudin suna zuwa ne a hankali sai ka sha wahala kafin kudin su zo. Amma aikin gwamnati za a dunkule ne lokaci daya a baka. Sannan kuma shi aikin hannu kana yi ne amma kuma ka san kudin za su shigo amma dai baka sa ran za su zo a lokaci daya kamar yadda kake sa ran aikin gwamnati kake yi bayan kwana 30 za a baka ko 1000 nawa ne a take a lokaci daya.
Amma matasan su ba su la'akari da cewa wani zubin aikin hannun zaka idan ka ci sa'a ya karbe ka abu gude zaka iya samu abinda zaka samu a wata guda
to suna wannan la'akari amma shi yawanci aikin hannu idan kika duba zaki ga sai kana yi a hankali kafin ma mutane su san kana yi kafin su fara zuwa suna sasiyan kayayyaki naka ko suna saka kana yi musu amma shi aikin gwamnati ba shi da wannan da zarar kawai an baka ka fara kudin ka zai ringa shigowa kawai duk lokacin da wata yi za a ringa baka amma shi aikin hannu sai kayi kafin mutane su san ka sannan kuma su fara
dauka. Ma'ana dogon buri ne?
Yawa dogon buri ne kuma da san a tara kudi a lokaci daya shi yasa matasa suke wannan.
To ke wanne kika zaba da kin kammala karatu aikin gwamnati ko aikin hannu?
Gaskiya da aikin hannu na fara kuma shi nake yi ina dinki da shi na fara kuma ina samun kuɗi da shi daga baya kuma sai nazo na fara aikin office duk da ba na gwamnati bane.
Shin me ra'ayinka zaka ga matasa idan sun kammala karatu ba sa son su yi aikin hannu sun gwamnati su samu aikin gwamnati a office?
Magana ta gaskiya abin da yake faruwa yawanci idan kika kalli matasa yanzu babu inda suke so su kai ba sa son wahala ne kuma abin da yasa zaki duba ki gani suna kallon yaya rayuwar wadanda suke da abin hannu suke shi yasa zaki ga yanzu matasa gani suke yi kawai idan sun yi aiki su zauna suna wahalar da kansu su je su yi sana'ar hannu kamar wani bata lokaci ne wanda kawai su je su tafi office ga inda za su samu kudi su ci banza kawai hankalinsu a kwance kawai inda zaki ga su matasa hankalinsu ya fi yin wajen.
To a kowane office ne ake samun makudin kudade?
To gaskiya dai su dai abin da ni dai ne fahimtata su dai haka suke tunani.
Kai ya ra'ayinka?
To magana ta gaskiya ni wallahi na mafi sha'awar kasuwanci a duniya domin kasuwanci ne zaka yi abin da ma wata kila wanda yake office
ɗin. To amma kuma gaskiya kana aikin office?
To ai ba yanda mutum zai yi ne.
An taba kasuwancin ne?
To a ana taba mana tunda mutum zai zauna baya kasuwanci ne saboda kana aikin office ba duba da abubuwa da suka yi ma yawa.
To gaskiya danganta da irin wannan matashi ne. Dan kamar
yake jinyo haka nake ne. Me yake sa matasan?
To yawanci idan mutum bai samu kamar horo na dogaro da kai bane daga gida. Tunda akwai inda da yawa sun yi digirin sun gama amma ba abin da ya shafe shi da aikin gwamnati. Kasuwar shi yake zuwa ko kuma a'a dan buganan yake yi kuma ya tsaya da kan kafafuwarsa kuma wata kila abin da yake samu yafi abin da yake sa ran samu a cikin gwamnati. To shi yasa wasu kuma a'a tunda suka tashi ba abin da suke yi sai karatun da suka tashi tunda komai an yi musu ake yi komai iyayen su ma aikatan gwamnati ne sun ga irin yanda suka samu kudi ba ruwansu da tayaya suka samu kudin su ma kawai tunanin da suke yaya zamu samu irin wanda mahaifinmu ya samu ko wanda ko kuma wanda ya fi na mahaifinmu to wannan matsalar takan haifar da wannan mutuwar zuciyar saji in ba a gwamnatin ba yadda za a yi iya wahala da a rana misali za su samu bai fi 3,000 ba ko 5,000 su gani suke wahala ne
to haka yake za a yi ta kasuwa su yake da to amma kada ku yi nisa masu sauraron mu lawal na ikara ya yi tattaki ya jiyo mana ra'ayin dan iya akan wannan batu
haka Da gani na dan iya yace yau dan uwa na kai shiga irin ta dan saurayi kuma tunda kai sa'ar iske mu a teburin mai shayi zo zauna mu tattauna tare don kai ma ka kawo naka irin ra'ayi magana ce daidai muke yau akan matasan yan boko masu tsananin kwadayi kasan yanzu matasan da suka gama karatun jami'a ko kolejin kimiya da fasaha kan koma abin tausayi saboda nan da nan suka raina sana'a ar hannu ko sauran kasuwancin da sauran al'umma ke yi wai su tunda sun yi karatun boko sai sun samu wani babban aikin gwamnati da ake yayi shi yasa sai kaga suna ta faman yawo da takaddun makarantu don neman aiki layi layi su a ganin su idan babu aikin gwamnati mai maiƙo to duk wata sana'a harka ce ta bayi shi yasa muke ganin wannan ne kan jefa matasan mu cikin zaman zullumi da juya Nace gaskiya dan iya nima na dade ina mamakin matasan wannan nahiya saboda yadda suka faye dafalfalewa har karkariya idan ka zaunar da su kuma dan ka nuna musu hanya ta gaskiya sai ka ji sun koma harkar gayu suna ka zuba mana namujiya amma dai koda a cikin sauran sana'o'i irin namu na gargajiya matasa ka iya rungumar su kuma za su iya tattara tarin dukiya domin dai babu yadda za a yi gwamnati ta iya samarwa da dukkan yan kasa aikin da za su yi ta dariya saboda haka ne wasu ke cewa na cewa sai an samu aikin gwamnati ne ke sa matasan ke shan wuya kenan akwai bukatar koyi da yan bokon mu mazanjiya don kuwa su ba sa daukan boko a matsayin wani abun fariya dan iya ce na ikaratu Allah dai ya sa matasan nan su gane cewa kuskure ne idan sun kammala karatu na boko su koma su yi zaune su yi ta jiran tsammani tsumu kamar yan sane ko kuma su yi ta yawo da tarin takaddu a burane maimakon haka za su iya kama sana'a ko su koma karkarar da za su samu kyakkyawan irin da za su buzne don yanzu noma da sana'ar hannun ne ke tashe koda ko mutum ma'aikacin gwamnati ne saboda haka dai ya zama wajibi duk wani mai ruwa da tsaki ya zo mu taru don jawo matasan mu kunne cewa tunda samun aikin gwamnati a wannan lokaci jidali ne to ya zama dole su sama wa kansu mafakar samun wata yar sana'a da za su dandanne kafin zuwan aikin gwamnatin da suke ganin mai maiƙo ne
to dan iya yayi bayani
ko kuma koma karkara yace
eh
ko a cigaba da sana'o'i
eh a takaice dai Usman kaga ba wai aikin ofishin ne ba a san matasa su samu ba amma dai kafin a samu din
wai ai kuma sandan da ke hannunka ai da shi kake duka
shine
eh ka je ka saki na hannu kamun na guje
eh to ai zaka ga yawancin ma ko ba ko da ma wanda bai karatun ba sai kaga yazo yafi wanda ya karatun ba
wani abu da naga Aminu Gama ya sa a shafin sa kan san da yake yana yawan abun nan da matasa yake cewa waɗanda ake ganin ba su yi karatu ba su komai ba su ne suke tafiya irin su kudu su siyo kaya kawo kayan abinci su zo da shi arewa ɗan gogon kuma su siya su kuma suna nan sun
nada hannu
suna ai ba su yi karatu ba amma kuma su mara karatun shi ya kawo abin da aka karu
kuma yawanci ma ni na sha ganin yadda zaka ga cewa akwai irin waɗannan mutasan da kake faɗi da ba su yi karatu ba amma business su aikin su tukuru ya zauna sai kaga shi wanda ya ilimin yake cewa ta yaya zan sa hannun jari a cikin sana'arka
maganan kenan ai farfisa ce ba dogon turanci bane ilimi kala-kala ne
haka ne to amma a takaice dai matasan mu ya kamata ka gane su dan ƙara hazama su dan ƙara
azama
azama akan neman yadda za su yi ba sai sun jira aikin ofishi ba to Usman duka a nan shirin yau da gobe kan mala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin wato Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu na yau Mr Skip da
Usman Ahmad Kabara
tare da ni Hafsat Maina Muhammad muke cewa ku huta lafiya sai gobe idan Allah ya kai mu ku ga ba tilas ne
jajanci an sharri ne tattalin kuma ta sa hakinmu ne ba ma daina ba
yau da gobe murya amurka na kiran kuma ta sa yau da gobe shirin su DOA ba sa daina ba
muryar amurka yau ta cancanci